Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, sai kuma 60. Sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Yanzu ma ana iya samun mu akan Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Kana masu sauraron computer a duk lokacin da suke son kama mu, suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Juma'atu babbar rana, 8 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garra daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ke dauke da shi, Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To Ladan, mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan bararraka yankunan Haiti da Jamhuriyar Dominica. Wata kotun India ta zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane biji Alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren da aka kai a Mumbai a shekara ta 1993. Sannan talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati babu sa ka'ida ba na ingiza matasa a Afirka zuwa cikin kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi.
To ma'adalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa ministan matasa da wasannin na Najeriya ya ba da shawara ga shugaba Muhammadu Buhari da ya koyi takwaran aikinsa na harkokin mata.
Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana, domin ita ɗaya daga cikinmu ne.
A can jihar Adamawa ko wani jigo ne ya ce kalaman da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya yi Alhaji Atiku Abubakar ya faɗi gaskiya.
To wa'annan kalamai da yi hakika kalamai ne waɗanda yake suna kan tsari kuma suna cikin tafarkin bunƙasa ta kanta demokuraɗiyyar.
Hawa kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki ta Jumai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan bararraka yankunan Haiti da Jamhuriyar Dominica da ruwa da iska mai tsanani, amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar ba ta afka musu kai tsaye ba. Masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa ta Hispaniola, tsibirin da ya yi kan iyaka da ƙasashen biyu, da kuma tsibirin Turks da Caicos da daren jiya Alhamis, kafin kuma ta doshi Cuba da Bahamas. Har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matuƙar haɗari, kuma ta kai mataki na biyar a ma'aunin guguwa, inda take kaɗawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda. A halin da ake ciki kuma, guguwar ta Irma mai cike da haɗari ta tilasta kamfanonin jiragen sama soke tafiye-tafiye har sama da 4,000 na zuwa da kuma tashi a filayen jiragen saman Caribbea da kuma Florida a cikin ranaku 9 na farkon wannan wata na Satumba. Kwararru a dandalin intanet na flightawire.com sun ce adadin ma na iya ƙaruwa yayin da guguwar ke dusar Florida, inda filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Miami yake, wanda yana ɗaya daga cikin filayen jiragen sama mafiya hada-hada a duniya. Kowace rana jiragen sama wajen 106 na sauka da tashi har sau 1,200 a Miami zuwa wurare wajen 150.
Wata kotun India ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya Alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren bom da aka kai a Mumbai a shekarar 1993 da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 250. An zartar da hukuncin kisan ne akan Firoz Abdulrashid Khan da Tahir Machan bayan da aka same su da laifin hada baki a wannan harin bom din. Mutum na uku a wannan harin mai suna Abu Salem an yanke masa hukuncin daurin rai da rai ne bayan harin nan da Salem ya gudu daga India an taso kerasa daga Portugal a shekarar 2005 bisa sharadin cewa ba zai fuskanci hukuncin kisa ba. Shi ma mai gabatar da kara a madadin gwamnati Ujwai Ninkam ya yi shelan zartar da hukuncin daurin rai da rai din ne kan Salem da kuma wani Karimullah Khan, sai kuma daurin shekaru 10 ga wani mutum na biyar. An kawo mutanen ne shekaru da dama da suka gabata bayan da tagwayen har-haren na bamamai wajen 13 masu karfin gaske makare cikin wasu motoci da suka yi kace-kace kace-kace da wasu muhimman wurare ciki har da cibiyar hada-hadan kudi na Mumbai da wasu cunkusassun kasuwanni da kuma wani hotel mai kayan alatun gaske. Bayan ga waɗanda aka kashe wasu kuma sama da 700 sun samu raunuka sanadiyar har-haren waɗanda suka ragargaza birnin na tsawon sa'o'i. An yi imanin cewa an kai hari ne a matsayin ramuwar gayyan rusha daddan masallacin karni na 16 na masu tsatsauran ra'ayi na Hindu da suka yi da kuma tashin hankalin da ya biyo baya wanda ya sanadiyar mutuwar musulmi da dama a wannan lokacin.
Talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati ba bisa ka'ida ba na ingiza matasa a Afirka zuwa cikin kungiyoyi masu tsauraran ra'ayoyi irin su Boko Haram da Al-Shabab da kuma ISIS. Bisa ga wani binciken shirin wanzar da ci gaba na Majalisar Dinkin Duniya wanda shine irinsa na farko. Binciken mai shafuka 124 wanda aka gudanar cikin tsawon shekaru biyu ya ta'allaka ne kan tambayoyin da aka yi ma wasu mutane 495 masu samar da sabbin mambobi ma kungiyoyi masu tsauraran ra'ayoyin. Binciken ya bi diddigin dalilin da suka sa matasa a Afirka ke sha'awar shiga kungiyoyi masu aikata ta'addanci, ya kuma bayyana yadda ake samun sabbin mambobin da jahilcin da ke tattare da hakan da kuma hadarin da ke dada karuwa. Sannan rahoton binciken ya bayar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen al'amarin. Rahoton ya gano cewa talauci ne ya yi shimfiɗa ma hanyar shiga ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a cewar babban jagoran rubuta wannan rahoton kuma shugaban shirin wanzar da ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP Shiyar Afirka Muhammad Yahaya ya ƙara da cewa talauci da danniya da rashin ci gaba na taka rawa sosai a wannan al'amari a Afirka kuma saboda haka ya kamata ma'abuta ci gaba su shigo cikin fafutukar da ake yi na neman mafita.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. An katse layukan hanyoyin sadarwar intanet a Togo a jiya Alhamis yayin da hukumomi ke shirin tunkarar zanga-zanga a rana ta biyu ta buƙatar kawo ƙarshen babakiran mulki na tsawon shekaru 50 da shugaba Faure Gnassingbé da iyalansa ke yi. Dubun-dubatan mutane bisa jagorancin shugabannin jam'iyyun adawa na Togo sun mamaye titunan Lomé, babban birnin ƙasar da kuma wasu biranen ƙasar da dama suna kira ga shugaba Gnassingbé da ya sauka muddin wa'adinsa ya ƙare a shekarar 2020 a kuma yi garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar don a shigar da ƙayyadaddan wa'adi. A shekarar 1992 ne aka kafa dokar da ta ƙayyade wa'adin mulki zuwa sau biyu, to amma sai mahaifin Gnassingbé marigayi shugaba Gnassingbé Eyadema ya soke dokar wa'adin. Faure Gnassingbé ya zama shugaban Togo bayan da mahaifinsa ya mutu a shekarar 2005 bayan ya shafe shekaru 38 bisa gadon mulki. Ranar Talata majalisar ministocin wannan gwamnatin ta amince da wani shiri na maido da ƙayyadaddan wa'adin lokacin shugaban ƙasa a wannan ƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bamu faro da rahoton da ke bada shawarar da ministan wasanni da matasa na Najeriya Barista Solomon Dalun ya bayar shugaba Muhammadu Buhari na gaggauta koranta kwaransa na ma'aikatar mata wato sanata Aisha Jummai Alhassan na kalaman da ta yi. Ministan ya yi wannan furucin ne a sa'alin da suke tattaunawa da Sale Shehu Ashaka.
Wannan bayani ita minista ta soma da kai ziyara gidan shi Suhu mataimakin shugaban ƙasa wanda aka ɗauka aka bayana wanda wudin su mun ceto killa shiri ta zamani ne. Sale nan kuma ta fita karara ta yi bayani cewa babu gudu babu ja da baya, wannan ita ce matsayinta. To menene take jira kuma daga gwamnatin Buhari?
A amma fa to minista nan ta yi ikirarin cewa to a cikin to majalisar ministocin kuma da akwai MPDP a ciki.
To idan akwai MPDP a cikin wadanda aka kawo shugaban kasa ya kafa gwamnati ne wanda ya kawo kowa da kowa domin a haɗe kan kasa. Dan haka bai kafa gwamnati akan ra'ayin siyasa ce ba, ya kafa gwamnatin Najeriya ne. Muna magana akan mutane ne wadanda aka ba su amana suka daurin suwa cewa za su kare mutuncin wannan gwamnatin, kuma suka fita yanzu suna yi wa gwamnati nan zubin kasa. Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane dan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar maciji amana, domin ita daya daga cikin mu ne. Kyan wannan abin shine da ta ajiye aikin nan sai ta ci gaba da ban take, amma kana shenye da rigar mutum kuma ka zage shi, iyaye mu sun ce baka hayarwa ba zaka zage dan kadan. Bisa ga abubuwan da suna faruwa da nake gani yanzu, baba dole yi wa gwamnatinsa garan bawul. Ba ministoci kare ba, baba ya sake zama ya duba duk wanda yake aiki da su yayi garan bawul.
Amma ba kwa ganin cewa ya dace a ce ku yi mata uzuri, tunda ta ce shi shugaban nan fa ya ma faɗi cewa a can a baya cewa ma ba zai sake yin takarar nan ba.
Magana ne ta amana a kasa Taraba, ba ita ce ta fi kowa ba, amma domin shi shugaban kasan nan mutum ne mai adalci ya yadda da ita. Ba wai bai san inda ta siya ba, ba wai bai san masayinta ba, ya sani. Amma saboda adalci, tunda yake yanzu ta fita karara tana nuna cewa ta ɗora ɗamara ba za ta goye bayan shi ba, to ba za mu kai nan kafin ba. Tunda ba ta yi wa kanta adalci ba, Buhari ya kamata yi mata adalci. Adalci za ta yi ma kanta cin da ta aje aikin. Tunda ba ta aje aikin ba, tana nema ne ana kan cikin jirgin ruwa, jirgin gabaki ɗaya ya kafe kowa da yake ciki bai mutu, to sai a doke ta a saukar da shi cikin ruwa. Domin wannan ita ce bukatanta.
Ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka.
A can jihar Adamawa ko wani jigo ne Alhaji Muhammad Abubakar Fage ya ce kalaman da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya ya yi abin dubawa ne. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Amma dai wata hirar da aka yi da shi a Yola ne tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya koma bayyana cewa akwai fa buƙatar gyara na yadda ma ake tafiyar da shugabancin jami'ar ta APC, musamman ma na shugaban da taruka masu ruwa da tsaki da kuma kafa kwamitin amintattu, kana kuma da ma yadda ya kamata a tafiyar da gwamnati a yanzu.
A cikin ina so bada kamar misali gwamnatin yanzu na tarayya, ban ga wani economist a ciki ba wanda zai bata shawara ga yadda za mu yi da sauransu.
Wato ba masana tattalin arziki?
Ba masana wannan, babu.
Da kake nufi da haka gwamnati ba ku shirya bane tunda jam'iyyar ku ne kuna cikin ta, ba ku shirya bane ko kuma a zuwan da ya hawan kawara ku kai wata tattalin arzikin ne?
A'a, eh to kai tunda kai kana cikin jam'iyya kuma kana cikin shugabannin jam'iyya a siyasance, sai an yi da kai ne ai zaka ba da shawara ko? To kamar da zu da ka fada ba mu taba zama ba, ko mu zauna a NEC, ko mu zauna a caucus, ko mu zauna a just shugabanci kawai, me kuka gani yaya za mu yi mu ya buka za mu yi kaza? To sabuwar jam'iyya ce,
wato ne kun koma gefe ba ku ba su shawara ne?
Ah, to ba sai an neme ka ba, randa akwai abinda karin magana da Fulani suke cewa randa kai in mai nada sarauta ne, randa ka nada mutum sarauta ka dauke shi ka saka shi kan kujera sai ka ja da baya, in ya neme ka sai ka matso, in bai neme ka ba ka matso sai a yanka ma wuya, a yaka sarauta take
ba tafiya ku kenan. Ba ta kare kune kome
kaman haka.
To sai dai koyan da wasu ke mai da martani game da kalaman na Atiku Abubakar, wasu ko yayan jami'ar ta APC na mako ganin tsohon mataimakin shugaban kasan yayi daidai na fice gaskiya komai dacin ta. Alhaji Abubakar Muhammad Fage da ke ma zama shugaban kungiyar APC Volunteer Group yace ko ba kome ai kalaman na tsohon mataimakin shugaban kasa kama iya zaburar da gwamnati a yanzu.
To wayannan kalamai da yi hakika kalamai ne waɗanda yake suna kan tsari, kuma suna cikin tafarkin bunƙasa ta kanta demokuraɗiyyar. Alal hakika jam'iyyar mu ta APC tana da cikakken goyon bayan talakawa, kuma muhimman mutane irin su shi a cikin Abubakar suna daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa 100% ta kowace fuska aka kai ga wannan matsayi da ake ciki. Abubuwan da suke faruwa shine ita demokuraɗiyya aba ce wacce ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya furta albarkacin bakinsa. Yawa, so saboda haka abinda muke kalla, abinda shi turake faɗa ya haska gwamnati ne, ya kamata wurin da suke da matsaloli ya kamata ta fito ta gyara. Haske ya bayar ba wai attacking yayi ba, haske ya haska gwamnati ne cewa ana cikin matsala har yanzu, kuma idan ka duba za ka ga cewa akwai inda yayi ba, musamman wajen harkar tsaro ya ce an yi kokari, So saboda haka yace amma har yanzu jama'a suna cikin wahala. An yi wa al'umma da dama alƙawura daban-daban. Amma kullun sai a rinka cewa maganar North East Nigeria ce, muna cikin bakin cikin abin da yake faruwa a wannan yanki. Tunda ana sassalwantar da rayukan mutane kamar da shi ne Girma Turaki ya faɗa. Har yanzu idan ka duba za ka cewa a gefen kauyuka da suke shafi Maiduguri, Adamawa, nan wajen Madagali nan za ka cewa ana dan dangarowa ana
koma da menene dai. Masana ilimin siyasa na koma fasara abubuwan da ke faruwa a yanzu a jami'ar ta APC a matsayin wata irin manuniya na irin dambarwar da ka iya faruwa kafin shekarar 2019 nashin APC za ta kai bandinta ko kuma a'a, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da amsar wannan tambayar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Jummaya Alice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To an samu bulla annobar ciwon kwalara a jihar Borno a Maiduguri a ɗaya daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira. A saboda haka ne na gayyato mana Dr. Munir Mustapha, ƙwararre akan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke Jami'ar Pittsburgh na Amurka, domin ya mana ƙarin bayani akan wannan cuta ta kwalara da kuma hanyoyin rigakafinta. To Dr. Munir Mustapha, kamar yadda ne maka bayani, an samu bulla annobar kwalara a Maiduguri. A zahiri ma an ce ta fi tsanani ne a ɗaya daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira, inda ke da kimanin mutane 20,000. Tani har ta kashe mutane 23, kuma kimanin mutane 530 sun kamu da ciwon. To kafin mu ji bayani akan yadda mutane za su kare kansu, da farko me ke haddasa kwalara ne?
Ita cutar kwalara cuta ce da kwayar cuta ta bacteria take janyowa. Cuta ce da take janyo matsanancin amai da gudawa, wanda kamar yadda kika yi bayani, kuma kamar yadda mutane da dama suka sani, tana iya kisa cikin ɗan ƙaramin lokaci. Cuta ce wacce yaduwarta kai sau da yawa ta hanyar ko ruwan sha ko kuma abinci wanda ya zama gurɓatacce, wato bayan haya ko amai da mara lafiya ya yi, idan ya taɓa ta wata hanya ya shiga cikin ruwa ko kuma abincin wasu jama'a, ta nan za ake kamuwa da shi. Shi ya sa sau da yawa an fi samunta inda yake guraren da suke da ƙarancin suke da cunkoson jama'a da kuma ƙarancin tsafta, kamar ƙarancin magudanar ruwa, ƙarancin wajen ban haya, bayan gida, da kuma ƙarancin ruwan sha da tsafta.
To kamar yadda kai bayani, tunda sansanin gudun hijira ne ana ƙarancin waɗannan abubuwa. To yaya su mutane za su kare kansu, waɗannan matakai kamata su ɗauka an haka ta faru?
Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli, wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cunkoso, a yi duk yanda za a tsaftace muhallin daga na farko, a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ana killace shi, akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida, an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake, shine tsaftar muhalli. Da kuma tsafta ta ɗan Adam, shine duk wanda ya je bayan gida, kowa babba da yaro, ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai, kuma kafin a shiga harka abinci an wanke hannu. Sannan duk abinci duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha, musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke. Zama duk ruwan da za a sha ya bacin kokari an tafasa shi kafin a sha. Sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai, ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su debo su shiga ba. Wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta, an wanke shi da ruwan gishiri inda hali. Kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da dafaffe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi inda wannan cuta ta bulla.
To, Dr. Manir, ka san an ce abin ne ya yi yawa shege da hauka. Gwamnati tana fama da matsalar kaga matsalar 'yan gudun hijirar nan, musamman a nan arewa maso gabashin Najeriya kamar Maiduguri ɗin nan. To, ka yi magana a kan batun ya kamata a samu isasshen ba haya da sauransu, ya zama na cewa kuma ba hayan nan suna nesa da inda mutane, wanda nake ganin al'amarin zai yi wuya. To, tun da muka tsinci kama a cikin wannan yanayi, su mutane da suke zaune a wannan misali kamar wa'annan wurare kamar sansanin nan na 'yan gudun hijira da aka samu balla annoba wannan cuta, ya za su yi su kare kansu?
To, idan mutum ya samu kansa a irin wannan hali, cikin abubuwan da zai ci ne kokarin tsaftace ruwan da zai sha. Idan ba zai iya tafasa ba, ya samu inda hali a tafasa, ko da ba za a tafasa ba, wato ruwa kamar na rijiyar tuka-tuka kin ga ya fi na misali buɗaɗɗiyar rijiya alamun tsafta. Saboda rijiya da take buɗaɗɗiya haka da ake janyowa da guga ko menene, duk za a iya sa mata inda idan wannan kwayar cutar ta shiga, wani ya zo ko da bokiti ko ruwan sama ko kura ta shigar da wannan kwayar cutar, to duk wanda ya sa guga ya ɗebi ruwan nan ya ɗiba da wannan cutar. To, idan da hali da inda mutum zai samu ruwa kamar rijiya ta tuka-tuka haka, ko da babu ruwan famfo, ruwan nan zai zama ana sa da ya fi tsafta. To, ko da babu halin tafasa ruwa, mutum yana da wannan. Sannan kuma ga wanda ya riga ya samu alamun cutar, wato ya fara yin ko ya fara gudawa, wanda suke kusa da shi sai su kula da tsaftace shi da tsaftace bayansa, da kuma kada su ma su ɗauka ta hanyar sun tsaftace wannan su wanke hannunsu kafin su ci abinci. Sannan kuma akwai tsari da aka sani tun da daɗewa na haɗa ruwan gishiri da sukari. Wato, ya zama duk wanda yake amai ko yake gudawa, an tanadi wanda alhamdulillah gishiri da sukari suna da sauki, wanda ko da a hali na gudun hijira ba za su yi tsananin wahala kamar misali manyan magunguna masu tsada ba.
Idan Allah kai mu makon gobe rai da lafiya, Dr. Munir Mustapha zai bayyana mana yadda za a haɗa wannan dabara ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda yake fama da ciwon kwalara ko kuma ruwan jikin shi ya ƙare. Ina fatan za a kasance da mu. Yanzu kuma lokaci yayi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To, likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara ne da wasiƙar Ilwanu Ibrahim Landan Uba daga can jihar Adamawa.
To,
yace wai me yasa ne yawancin mutane suke yawan fitsari a lokacin sanyi, musamman a wannan lokacin?
Eh, abin da yasa mutane ke fitsari da yawa lokacin sanyi shine dun ba mu zufa da yawa, shi yasa Hajiya. To, lokacin zafi muna zufa to ba mu fitsari da yawa, amma lokacin sanyi tunda ba mu zufa da yawa dole mu fitsari da yawa, shi yasa.
To, akwai fitsarin da yake zama matsala? Yawan fitsari?
Eh, indai baka sha ruwa da yawa kuma kana fitsari kowane lokaci, kowane da ka dan tsaya ka dan kai fitsari, to akwai lalura. Amma indai kana fitsari kamar so biyu, so uku ko so hudu haka, ai ba wani wahala.
To, kamar yadda ka ce idan mutum yana yawan fitsari din akwai lalura, wace irin lalura ce?
To, in mutum na fitsari da yawan lokaci, akwai waɗansu irin masu ciwon sukari suna irin wannan. To, akwai waɗansu waɗanda suke da waɗansu ciwon da ke sa su suke fitsari domin wani irin ƙwayar halitta da cikin jikin zai aiki yadda ya kamata. idan mutum na fitsari da yawa dole ya kamata a je a gwada shi da tabbatar me ke kawo wannan.
To akwai likitoci na musamman ne da zai gani ko kowanne likita zai iya duba?
Indai kana da wannan zaka iya zuwa wurin likitan ka da kike ganin nawa ya duba, amma yawanci indai irin waɗannan akwai ɗan su wanda ake kiran su endocrinologists, su kawai suna aikin su da ƙwayoyin halitta musamman da ke jikin ɗan suke aiki da su, amma mutum ya je likitan sa ya duba zai iya sashe ya je wurin wanda ya ganin ce akan wannan.
To misali kaman yanzu idan mutum kaman yana ciwon sukari ne, an aka bashi magani zai samu saukin rage yawan fitsarin ko kuwa?
In aka bashi magani zai fitsarin zai ragu.
Kuma zai ta shan maganin ne har iya rayuwar shi ko ko zai iya warka?
Ya dangane da abin da ya kawo ciwon sukari
din.
Amma dai wani lokaci dole mu je shan magani ko wani lokaci.
Amma akwai wanda za a iya warkarwa nan take ko?
Ya akwai wanda za a iya warkarwa don za a iya hajiya.
To shi Malam Relwano ya sake wata tambaya.
To
yace wai ya kasance yana yawan amai idan ya ci abinci da sassafe.
To
amma idan ya bari har zuwa misalin karfe 11 ko zuwa 12 baya yin amai a lokacin. Me yasa to idan ya ci abinci da sassafe yace da sassafe to ba mu san kowane lokaci bane yake amai din.
To inda yana cin abinci da safe ya amai to akwai wani abu da ke faruwa. To dole je a duba domin ko lokacin mutum ya ci abinci bai kamata ya sa mutum ya amai ba hajiya.
To ai yace shi yace da sassafe, to da sassafe ba mu san ko yana nufin da an gama sallan asuba bane, bari mu bashi akan haka din. Misali kamar a ce da mutum ya gama sallan safe ya ci abinci yana amai, shi din akwai matsala kenan?
Ko lokacin ya ci abinci ko lokacin ya sai dai ko indai akwai wani abu da ke faruwa a cikin cikin su lokacin. Akwai wasu mutane wanda in suka ci abincin ko bai dacewa da su ko kuma a cikin cikin su yadda buɗewan yake bai aiki yadda ya kamata, to wani lokaci wannan na iya faruwa, amma sai an bincika a tabbatar da wannan ne.
To kamar shi wannan mutumin da ya cewa idan ya ci abincin da sassafe ɗin yana amai, amma idan ya bari kuma har zuwa karfe 11 zuwa 12 baya yin amai a lokacin, shi ma ɗin akwai matsala ne?
Eh to mai yiwuwa in ya tayi bayan 11 ya riga ya miƙe ya motsa jikinsa. Mai yiwuwa wannan ne, amma dole sai an yi bincike hajiya.
A saboda haka dai kawai shawarar da zaka ba shi ya je a duba shi, kuma yanda ya rubuto mana wannan sai kan yi ma likitan shi bayani haka ko?
Eh, in ya bayyana mashi za a bincika sosai.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
To a takaice, wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yi fitali da ra'ayin shugaban Amurka Donald Trump kan irin mutanen da za a iya bari su shigo Amurka bisa ga dokarsa ta takaita zirga-zirga, wadda ta takaita shigowar 'yan wasu ƙasashe shida masu rinjayen musulmi, ta kuma hana shigowar 'yan gudun hijira daga sassan duniya. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan ɓarraka yankunan Haiti da Jamhuriyar Dominica da ruwa da iska mai tsanani, amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar ba ta afka musu kai tsaye ba. Masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa ta Hispaniola, tsibirin da ya kan iyaka da ƙasashen biyu, da kuma tsibirin Turk da Caicos da daren jiya Alhamis, kafin kuma ta doshi Cuba da Bahamas. Har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matuƙar haɗari, kuma ta kai mataki na 5 a ma'aunin guguwa, inda take kaɗawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda. Wata kotun India ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya Alhamis saboda rawar da suka taka a hare-haren bom da aka kai Mumbai a shekara ta 1993.
To madalla da taka tutu labarin mu kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu taya Alhaji Halilu Ibrahim Kwantagora murnar auren ƴarsa Firdausu Khalid, wadda aka fi sani da suna Amira, da angonta Mubarak Abdullahi, wanda za a ɗaura yau da rana a masallacin Juma'a da ke unguwar Nasarawan Kwantagora bayan sallan Juma'a. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai Cubahiro Jodone da ya bada umarni da injiniyanmu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim ya wake cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku. da wani sabon shirin.